إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك يموا إن أمن غيسوا تأدين المسلنشي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkanin yabo da godiya su kare tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokin mu a wannan safiya ta Lahadi a yau muna a 30 ga watan Safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 24 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya. Wannan shine darasin mu na 22 a cikin karatun littafin Al-Aqidatu Tahawiyya wallafar al-Imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ابن سلامة الطحاوي رحمه الله تعالى اولا مسلا تيمي البركة مسلا تندك ينو انقراجي كتس انان تكين غرين بوشي درس منا بايا منتايا كان لمبا تا حمسن اند مالن يمان باياني چي و الارشن الله تكوما كرسيين سغسكياني كما الله تبارك وتعالى يا وداتو باي بكاتا كومي daga al'arshin da kuma duk wani wanda ba al'arshin ba. Allah ya kiwaye komai da ilimin sa. Allah ya san komai, ya kuma san kowa. Allah subhanahu wata'ala kuma yana sama da komai, sannan kuma halittu sun gaza sun kasa ba za su iya siriski sanin Allah subhanahu wata'ala kwab da kwab yadda Allah yake alal hakika ba. Wannan yana nuna mana girman Ubangiji. Allah ya daidaita akan al'arshi, kuma al'arshin sa gaskiya ne, sannan kursiyin Allah gaskiya ne. Amma Allah ya daidaita akan al'arshin sa ne ba dan yana da bukatuwa izuwa ga al'arshin ba, ba dan yana da bukatuwa izuwa ga al'arshin ba, kamar yadda bayi da bukatuwa izuwa ga duk wani abin da yake koma bayan al'arshi. Dan shi Allah mawdaci ne, ginal mutlaq. Allah mawdaci ne, sakakkiyar wadata, wadata cikakkiya, kamilalliyar wadata. Allah bai bukatar komai daga kowa, kowa kuma yana bukatar komai daga wajen Allah. Allah subhanahu wata'ala ya kewaye komai da ilimin sa. Su kuma bayi sun gaza ba za su iya sanin Allah sani na hakika ba. Saboda haka shi Allah ilimin sa ya wuce kowa, domin shi Allah subhanahu wata'ala yafi kowa sanin kansa, sannan kuma yafi kowa sanin kowa din. Ma'ana shi Allah shine a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Allah yafi kowa sanin waye Allah, yafi kuma kowa sanin waye kowa din. Allah yafi ka sanin kanshi a matsayin shi na Allah, ya kuma fi ka sanin kanka a matsayin ka na bawan Allah. Shine a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi, domin akwai abin da yake ya shafe ka na ilimi ne tattare da kai, amma kai baka san shi ba Allah ya san shi kai baka san shi ba amma Allah ya san shi misali a cikin mun nan kaf ba wanda yake musu ko jayayyar cewa zai mutu kowa ya yarda a cikin mun nan cewa zai mutu amma yaushe ne mutuwar wa ya sani babu wanda ya sani kaga ajalinka da kuma yaushe zaka mutu wani ilimi ne wanda yake da alaka da kai ya shafe ka Allah ya sani amma kai baka sani ba muna fahimta ku saboda kaga kenan ashe Allah ya fi ka sanin kanka kamar yadda ya fi ka sanin kai ya san kanka sama da yadda ka san kanka ya san ka sama da yadda ka san kanka subhanahu wataala saboda haka shine muhibbin bi kulli shay'in Allah ya kewaye komai da ilimin sa wa fawqahu Allah kuma yana sama da komai yace wa qad a'jaza an ilhaati khalquhu sannan kuma Allah wato a halitu wa qad a'jaza an ilhaati khalquhu Allah ya gaji yadda halitun sa ba za su iya sanin Allah sani na hakika ba ba za su iya kewaye wato ilimin Allah ko siffan Allah zamu tashi inda malam yake cewa wannan qulu sannan muna cewa mu ahlus sunna inna Allah attakhadha ibrahima khalila muna cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya riki annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a matsayin badadai a matsayin masoyi wa kallama Allah musa taklima sannan Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam imanan muna fadin haka cikin imani wa tasdiqan da gaskatawa wa tasliman da kuma sallamawa da miƙa wuya mun yadda tabbas kamar yadda yazo a cikin alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya riki annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam a matsayin badadai a matsayin masoyi haka nan kuma Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam magana ta hakika ta gaskiya muna fadin haka muna masu imani muna masu gaskatawa muna masu sallamawa cewa hakan ya faru alal hakika kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu labari kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata mana a cikin hadisan sa ingantattu malam ya ci gaba da cewa wa nu'minu bil mala'ikati wan nabiyyin sannan muna imani da mala'iku da annabawan Allah baki daya wal kutubil munazzalati ala al mursalin sannan muna masu imani da dukkanin littattafan da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar wa manzanni wa nashhadu annahum kanu ala al haqqil mubin sannan muna masu shaidawa da kuma gaskata cewa su annabawan Allah da manzannin Allah suna kan gaskiya gaskiya mabayyaniya mun yi imani cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da mala'iku sannan kuma Allah ya aiko annabawa Allah kuma ya saukar da littattafai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan littattafan zuwa ga manzannin sa domin su nusar da bayin sa mala'iku za mu yi imani da su akan gabobi kamar haka abu na farko shine Allah ya halice su suna cikin abin da ake kiran su da alamul ghaib halittu ne na gaibu gaibu ne su a wajenmu saboda bamu taba ganin su ba babu kuma wanda a cikin mu nan zai ce da kai ya taba ganin mala'ika dan da ma jiran da kaga mala'ika to ya zo ku tafi ne Allah ya turo a kira ka to ranan sai kaga mala'ika kaga a daidai yanzu da muka yi imani cewa akwai mala'iku to imani muka yi da gaibu mun fada cikin alladhina yu'minuna bil ghaibi mun yi imani ne da gaibu saboda bil hakika bamu taba ganin mala'ikun da idon mu ba sannan bamu san yaya suke ba har mala'ikan mutuwa da muka yi imani cewa shike zuwa yana daukar ran mutane mun dai san ƴan uwan mu da yawa waɗanda suka mutu amma san da za su mutu akan idon mu wasu suke mutuwa amma bamu ga mala'ikan ba lokacin da yazo bamu gan shi ba saboda haka kaga kenan ashe su mala'iku alamun ne gaibi. Abu na biyu shine Allah subhanahu wa ta'ala ya halice su ne daga haske. Allah ya halice su daga haske. Abu na uku shine Allah ya sanya su su zama halitta ce tsatakakkiya wanda la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ba sa saba ma Allah akan duk abin da Allah ya umarce su suna aikata duk abin da Allah ya sa su. Sannan kuma Allah ya halice su a bisa tsarin ba sa ci, ba sa sha, ba sa bayan gida, ba su da sha'awa, ba sa bacci. Duk wani abin da yake irin waɗannan sifofi ne namu na ɗan adam wanda muke bukata su mala'iku ba su bukatansa. Ba sa bukatansa. Sannan Allah ya karkasa musu ayyuka. Akwai mala'ika Jibril alaihi salatu wassalam wanda shine shugaban mala'iku baki daya. Shine wanda Allah ya wakilta shi da kawo wahayi zuwa ga mutane, zuwa ga manzanni da Allah tabaraka wata'ala yake turowa. Alkur'ani Allah ya faɗa mana cewa mala'ika Jibrilu shine ya sauko da Alkur'ani daga sama. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzala bihi ar-ruhal amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Sannan akwai mala'ikan mutuwa wanda shike karban rayukan bayi. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Sannan akwai bataliyan mala'iku wanda su kuma wato ɗan kwamiti ne na mala'ikan mutuwa. Mala'ikan mutuwa shine shugaban kwamiti, su kuma ɗan kwamiti ne nashi na karban rayukan bayi. Daga kafin ya iso su suke fara isowa su fara attackin wanda zai mutu. Ko da in mutumin kirki ne ya gansu farare da fararen fuskoki da fararen tufafi, ko in mutumin banza ne ya gansu bakake da bakaken fuskoki da bakaken tufafi. Allah ka tsare mu. Wa yursilu alaikum hafaza hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufallitun. Akwai mala'iku da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ma kowa a cikin mu hagu da daman sa raqibun atid. Aikin su ba komai suke rubutawa ba illa furici. Su wannan an sa su si aiki ne. Iya abin da za su rubuta ta tare da kai shine su rubuta maganganun. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Sannan akwai waɗanda su kuma suna rubuta ayyuka kai. Ayyukanka ne mai ka aikata. Wa inna alaykum lahafizin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alu. Akwai mala'iku da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya su domin su zama bodyguards, masu gadi ga ƴan adam. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Akwai mala'ikun da Allah ta'ala ya tanaje su domin tambaya ga mutane a cikin kabari. Sune manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari mun karin wa nake. Akwai mala'iku sayyahun wanda suke yawo a bayan ƙasa suna neman ina ne ake ambaton Allah, ake karantar da addinin Allah, ake ta'alim, su zauna su saurara. Akwai mala'ikun da Allah ya tanaje su domin su zama masu rike al'arshin Allah. Annabi ya faɗa mana hadisi cewa a yanzu su hudu ne, amma in an jiran tashin alkiyama Allah zai karo wasu guda hudu a cikin su sai su zama mala'iku guda takwas. Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya. Akwai mala'iku wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana kullun mala'ika 70,000 suna shiga Baitul Ma'mur su je su yi ibada. Idan sun shiga sun fito, to gobe kuma wasu ne za su shiga. Tun daga ran da Allah ya halicci ɗakin har zuwa ran tashin alkiyama ba ran da aka fasa, ba kuma za a taɓa samun rana ɗaya da za a ɗaga kafa ba. Wama ya'lamu junuda rabbika illa hu. Saboda haka waɗannan mala'ikun da wasu waɗanda ba mu iya kawo su ba ko tunaninmu bai kai zuwa gare su ba, wajibi ne akan dukkanin mumini ya yi imani da su cewa tabbas akwai su. Tabbas akwai su. Sannan wannan biyin za mu yi imani da annabawan Allah. Annabawa da manzanni za mu yi imani da su cewa akwai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarinsu, akwai waɗanda kuma Allah bai ba mu labarinsu ba. Allah yana cewa walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayka. A suratul nisa yace wa rusulan قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما akwai manzannin da Allah ya ce ma annabi akwai waɗanda mun baka labarin su wasu kuma ba mun baka labarin su ba Allah ya ba mu labarin annabawa malamai suka ce da suka kai guda 25 a cikin alqur'ani a suratul an'ami a waje ɗaya Allah ya jera mana annabawa guda 18 tun daga kan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين من سامو شاتك واسعنا الله كما سيا واتسورا أسورا سودوري كما النبي آدم إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين كاغا موسى ما شاتركنا سنن وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا كاغا موسى ما أشيرين دبيو الله يناتي وأسورة مريم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي موسى ما قدا أشيرين دأوكو سنن وإسماعيل وإدريس وذا الكفلي كاغا in mun kada da Zulkifl mun samu annabawa guda 24 sannan na karshen su kuma shine Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabawa guda 25 wanda Allah ya ba mu labari wasu kuma Allah bai ba mu labarin su ba to abinda ake so shine mu yi imani da su cewa da gaske ne waɗannan annabawan duka akwai su ba bambancewa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba cewa nayi imani da wannan annabin kai amma wancan kan ina da shakka akai to ka zama daya duk wanda ya kade ta manzo dai to kaman ya kade ta dukkanin manzanni ne shi yasa in Allah ya tashi sai ya ce kazzabat qaumu nuhin lil mursalin kazzabat adun lil mursalin kazzabat samud lil mursalin kazzabat qaumu lutin lil mursalin kazzaba ashabul aikati lil mursalin Allah sai ya ce wayannan duka sun kade ta dukka manzanni bayan manzo dai aka tura musu almuhim saboda in aka tura maka manzo dai ka kade ta to duk sauran manzannin ba in sun zo zaka kade ta su duk sauran manzannin ma in sun zo da ka kareta su sannan wal kutubil munazzalati alal mursalin sannan manzannin mu yi imani kuma da littattafan da aka saukar zuwa gare su da waɗanda muka sani da waɗanda bamu sani ba mun san dai na farko an ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani an ba mu annabi Dawud zabura an ba mu annabi Musa at-taura an ba mu annabi Isa linjila sannan kuma akwai sufi Ibrahima wa Musa sannan akwai sauran littattafai da Allah ya saukar wanda bai ba mu labarin su ba duka mun imani da su abinda ake so shine mu yadda waɗannan littattafan daga wajen Allah suke na hakikat na asalin amma yau inda za su bayyana ga asalin hakikanin at-taura ko linjila ko zabura to ba za mu yi aiki da su ba saboda me validation su yayi expire mun fahimta ko isowar shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta shafe duk wata shari'a da ta wuce a baya to saboda haka kuma mu yi imani wa nashhadu annahum kanu ala al-haqqil mubin sannan kuma mu yi imani cewa su din annabawan Allah da manzannin Allah sun kasance suna kan wato gaskiya gaskiya wacce take mabayyaniya to wannan suna daga cikin rukunin imani kamar yadda Allah ya ambata mana a cikin ayoyi da yawa a cikin Al-Qur'ani misali fadin Allah ta'ala laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakinna al-birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin kaga wannan ina da suna daga cikin rukunin imani sannan Allah yana cewa amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير duka waɗannan ayoyin suna nuna mana cewa wannan da malam ya kawo mana cewa daga cikin abinda zamu yi imani da su mu ahlus sunna shine mu yi imani da manzannin Allah mu yi imani da mala'ikun Allah mu yi imani da littafan da Allah subhanahu wataala ya saukar ma dukkanin annabawansa da kuma manzanninsa malam sai ya ci gaba da cewa wa nusammi ahla qiblatina muslimina mu'minin. Malam yace sannan kuma zamu kira waɗanda suke kan alqiblar mu, suke kan addinin mu na musulunci, zamu kira su musulmai mu'minai. Ma damu bima jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu'tarifin. Matukar matsawar sun yadda da abinda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, sun yi itirafi, sun gamsu, sun yi imani da shi. Walahu bi kulli ma qala wa akhbara musaddiqin. Sannan suka gaskata duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labari, ya kuma fada, suka yi imani da shi kuma suka gaskata shi, basu karyata shi ba. Wannan yana nuna mana aqidar ahlus sunna ita ce duk wanda ya zama musulmi ya tsaya akan kalmar shahada da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, maganganunsa da ayyukansa basu ci karo da kalmar shahada ba, basu ci karo da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba, to aqidar ahlus sunna wannan zamu kira shi musulmi, wannan zamu kira shi musulmi. Amma idan ya warware aqidar ahlus sunna, idan ya warware karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, idan ya warware kalmar la ilaha illallah, unsa ya ce la ilaha illallah amma kuma ya koma bautan wani wanda ba Allah ba, ya ce la ilaha illallah, ya ce ya yadda cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ne, amma kuma duk da haka yana fifita shari'an wani akan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan ya warware abinda manzon Allah ya zo da shi, ya warware. Saboda haka ba za mu yadda da shi ba, amma matukar yana kai kan la ilaha illallah, kan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to koda ya aikata wani zunubi to ba za mu kira shi kafiri ba, domin kabulta mutane fitina ce mai girma. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma. A wata ruwaya yace ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Duk mutumin da yace ma dan uwansa kai kafiri, manzo Allah yace to kalmar kafircin ba za ta fadi kasa ba, dole ɗayan su ya dauke ta, dole ɗaya daga cikin su ya da kwanta. Yace in kana kama qala, in da gaske ne kamar yadda yace ma wancan kafiri, da gaske shi din kafiri ne, shikenan kalmar ta samu wajen zama akan sa. Wa illa raja'at alayhi, in ba da gaske bane to kalmar sai ta dawo zuwa gare shi. Haka daga san da kace ma wane kafiri, to ɗayan biyu ne, in kalmar ta je kansa ta zagaya ta ga ba inda za ta zauna a kan shi, bai yi aikin da ya cancanci ka kira shi kafiri ba, to ka tabbatar cewa kalmar za ta dawo kanka, kalmar za ta dawo kanka. Manzo Allah ya ce ba ta fadi kasa banza, za ta dawo kanka. Saboda haka kafirta mutane abu ne mai hadari kwarai da gaske, illa iyaka wanda ya shirka sarahatan, yayi bauta ma wani Allah, yayi sujada ma wani Allah, ya zo fadi ya kira wani Allah, to wannan sai a ce mushi mushriki, yayi shirka, eh ya kafirce. Ma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, wannan sai a ce da shi kafiri ne, shi kafiri ne shi. Amma sai sa har malamai ma suna da sabani akan hatta kalmar kafircin in za a fade ta, ina hukuncin kufrul muayyan ko takfirul muayyan, ka ayyana wani, ka ce wani kafiri ne. Wasu malamai suka ce hakan ma ba kyau, sai dai ka ce duk wanda yi kaza kafiri ne shi. Muna ganewa ko? Ka ce misali, ka kira sunan wani, ka ce ka aiwa na kafiri ne, to ba a so. Amma sai ka ce duk wanda ya bauta ma wani Allah kafiri ne shi. Kaga yanzu wannan kalma ce zagi ne a kasuwa, duk wanda ya tsargu da shi ake yi. amma ba za ka kama sunan mutum ba illa iyaka sai in ya bayyana kafircin sarahatin kuma ya kira mutane zuwa ga kafircin to wannan babu laifi a kama sunan shi dan a ja hankalin mutane akan shi amma misali wai duk wani yazo ya zauna akan kujera da sunan kujeran karantar da musulunci ya kama sunan wani malami wai dan ya bar kungiyarsa ko bai yadda da kungiyarsa ba ko bai yadda da jagorancin kungiyarsa ba yace wai yayi tawaye wannan tawayen da yayi wai ya wajabta masa zama kafiri kawai shikenan sai aika masa sunan kafirci wai mai dalili wai saboda yace ban yadda shugaban kungiyarka shugabana bane shikenan yayi tawaye wai ya zama kafiri to manzo Allah yace wannan kalman ba za ta fadi kasa ba in ta isa ta duba ta ga inda ka fada din bai da wajen zama to sai ta dawo kanka ita dawo kanka kuma yanzu sai kai lissafi yanzu dai ina cikin kungiyar ka ta addini sai nace na fasa ma ban yadda ma kai shugabana bane yanzu wannan nayi tawaye ba shugabancin ka wannan yana daga cikin dawabi da zai mai da ni zama kafiri ka kaddara ma tawayen da yi maka wannan zai mai da ni kafiri to ina ga wanda asali ma bai cikin kungiyar ka shi kuma yaya yake shi ya yake shi asali ma bai cikin kungiyanka sannan shi kanshi shugabancin ma wani irin shugabanci ne ake matawaye mutum zai matawaye zama kafiri shine fa shugabancin da dukkanin musulmi suka hadu akai akan cewa wani shugaba ne kuma shugabanci irin na musulunci yau inda a ce kamar shugaban kasar Najeriya mulkin musulunci yake bi a ce khalifa ne shi na musulunci to sai wani ya masa tawaye to sai a ce wannan yayi ma shugaba tawaye amma a cikin kasan da ga asalin shugaban kasar ma sai kuka ware ku wani bangare kuka ce ku ne ɗan kungiya kaza ku kadai ne ku yadda da shugabancin kungiyar sai wani ya ce ya fasa bai yadda ba to ya aka yi tawaye kaga kalmar kafirci mutane kawai suna wasa da ita a banza Allah ya kiyaye. Malam yace wala nakhudu fillah. Sannan bayan duk wanda yayi imani ya kuma tsayu akan imani ya kuma gaskata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazo da shi zamu kira shi a matsayin musulmi. Malam yace sannan kuma wala nakhudu fillah wala numari fi dinillah. Sannan kuma ba za mu dinga kutse game da sha'anin Ubangiji muna fadin abinda ba mu da ilimi akai ba sannan kuma ba za mu dinga jayayya da musu akan addinin Allah ba abinda malam yake nufi anan shine ba za mu yi magana akan addinin Allah ba tare da ilimi ba ba za mu yi magana akan addinin Allah ba tare da ilimi ba shine kutse game da sha'anin addinin Allah kenan shi yasa Allah ya ce wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi in kaga wadanda suke kutse cikin ayoyin mu su kulda can Allah ya ce ka kauda kai game da barin su ka tashi ka bar musu wajen har sai sun canza wani labari sun koma wata magana ta daban saboda haka ba za mu dinga magana akan addinin Allah muna katsalandan akan addinin Allah ba tare da ilimi ba ba za mu dinga bin son zuciya ko zato akan addinin Allah ba kan mu fada cikin waɗanda Allah yake cewa in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda ba komai suke bi ba face zato da kuma son zuciya bayan kuma shari'a ta zo musu daga wajen Ubangijinsu a wata aya yace in yattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a ba komai suke bibiya ba face zace kuma zato ba za ta amfanar da komai ba dangane da gaskiya saboda haka zato ba ta da muhalli a cikin addinin Allah daga duk abin da za mu yi magana akai to za mu tabbatar muna da ilimi akai al-imamu Abu Hanifa Allah ya mishi rahama yana cewa la yanbaghi li ahadin an yamtika fi dhati llahi bi shay'in bal yasifuhu bima wasafa bihi nafsa baya dacewa ga wani ya yi magana dangane da zatin Allah, ya faɗi wani abu game da zatin Allah, sai dai ya yi ƙoƙari ya siffanta Allah da irin abin da Allah ya siffanta kansa. Duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi, to ya yi ƙoƙari ya ba mu Allah wannan siffar, ya siffanta Allah da wannan siffar. Saboda haka karka faɗi wani abu akan addinin Allah ba tare da ilimi ba, sannan karka tsaya jayayya akan addinin Allah, ka tsaya kana musu, domin a shi musu a addini da jayayya da kuma shakka ko kokwanto shine walalu mali fi dinillah ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Shakka kenan ko kokwanto, ka dinga musun abu, kana jayayyan abu, ka ce kai kaza din nan ba zai yi ba, gashi kuma Allah subhanahu wataala shi ya saukar, amma ka dinga musu kana jayayya. To shine malam yace mu ahlus sunna ba ma haka, ba ma shakka ko kokwanto ko jayayya akan addinin Allah, ba kuma mu fadin wani abu akan addinin Allah bisa garadin kanmu sai abinda Allah ya fadi da kansa. Sannan malam yace wala nujadilu fil qur'an ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. ما لك يتشوى ولا نجادل في القرآن. Imam Tahawi yace sannan ba za mu yi musu ko jayayya game da Al-Qur'ani ba, mu yi musun wata ayar ta zo a cikin Al-Qur'ani. Wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin, sannan kuma za mu shaida, muna masu shaida cewa Al-Qur'ani magana ce ta Allah Ubangijin Talikai. Nazala bihi ruhul amin, wadda ar-ruhu mala'ika Jibrilu amintacce shine ya saukar da Al-Qur'ani da izinin Allah. Fa'allamahu sayyidal mursalin, ya karantar da shugaban manzanni Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ajma'in, ya koyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa huwa kalamullahi ta'ala, sannan alqur'ani littafin Allah ne, maganan Allah ne. La yusawihi shay'un min kalamil makhluqin, babu wani abu cikin maganganun halittu wanda zai yi kunnan doki yayi daidai da Al-Qur'ani, ballantana ma ya wuce Al-Qur'ani. Wala naqulu bi khalqihi, ba ma cewa Al-Qur'ani halitta ce, Al-Qur'ani maganar Allah ce. Wala nukhalifu jama'atal muslimin, sannan ba za mu saba ma jama'ar musulmai ba. To a wannan gabar Imam Tahawi rahimahullah yana kawo mana aqidar ahlus sunna dangane da Al-Qur'ani, tare da cewa a baya mun karanta wa annal qur'ana kalamullah منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمن على ذلك حقا زواك الشيء. تمالا سي ساكي كومانا بياني أنا ود بكاوبا أتنبايا شيني جدالي كو جايايا كو مجادلة دنغنة أبن دي شافي القرآن دك أبن دي شافي القرآن تو أنا سو مسلما مميكا ويا سنن بازام زوم زونا mu yi ta musu da junanmu akan abin da ya shafi Qur'ani ba. Dan Allah ya ce ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru fala yaghrulka taqallubuhum fil bilad. Al-Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi a cikin sharhinsa da yayi maqilatu Tahawiyya yake cewa yana iya yuwa ya zamana ma'anar wannan maganar da malam ya ce wala nujadilu fil Qur'an aina nujadilu fil qira'ati thabita bal naqra'uhu bi kulli ma thabata wa sah, ba ma jayayya ba ma musu akan duk wata qira'a ta alqur'ani da ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, za mu karanta alqur'ani da dukkanin wata qira'an da take ingantacciya ce. Muna da qira'o'i na alqur'ani mutawatirai, qira'o'i guda 10 da riwayoyi guda 20. Yace to duk wata ruwaya ko wata qira'a wacce ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama,
ba za mu yi jayayya akan ta ba, za mu karanta ta kamar yadda ta tabbata. Ba za mu yi musu mu ce wannan babu ita ba, bayan kuma ta inganta, ta tabbata.
Sannan yace ma'ana ta biyu kuma yana iya daukan ya zamana la nujadilu fil Qur'an ai anna la naqulu fihi kama qala ahlu zayqi wahtalafu wajadalu bil batili liyudhidu bihi al haqq. Mu ba za mu fadi magana game da alqur'ani ba kamar yadda batattu suka fadi, suka yi ta sabani tsakanin su, suka yi ta jayayya da ƙarya domin wai su bishi gaskiya da ita. Bal naqulu innahu kalamu rabbil alamin, za mu ce alqur'ani maganan Allah ne, ubangijin talikai da zalabi ruhul amin ila akhirih. Wannan yace shine mai yuwa ma'anan da zai iya dauka, ko ma'ana ta farko wancan cewa dukkanin ruwaya ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, za mu karanta alqur'ani da ita kamar yadda yazo a cikin hadisi Abdullahi ibn Mas'ud, Allah shi kada yadda a gare shi, yana cewa sami'tu rajulan qara'a ayatan, sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u khilafaha, naji wani mutum yana karanta wata aya, sai naji yadda ya karanta ta ni kuma sabanin yadda naji a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, fa akhadhtu bi yadihi, sai na rike hannunsa, fa antalabtu bihi ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallama, sai na rike hannunsa muka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, fa zakaltu dhalika lahu, sai na ambata masa nace ya rasulullah ni dai ga yadda naji ka karanta, shi kuma wannan shi ma ga yadda naji ya karanta, kuma ya ce kai ka koya masa, to ya yake nan? Eh, misali ni dai naji ka karanta wa qalit takhadha ar-rahmanu walada, shi kuma ya ce wa qalit takhadha ar-rahmanu wulda, naji ka karanta takadu samawatu, shi kuma ya ce yakadu samawatu, naji ka karanta yanfadir ne yatafaddarna minhu, shi kuma naji ya karanta da tanfadirna, to kuma ya ce a wajen kai koya, ni kuma ga yadda naji ka karanta. Ya ce fa araftu fi wajihil karahiya, sai naga Annabi sallallahu alaihi wasallam fuskarsa ta canza, alamar bai ji dadin wannan musul da muka yi da shi ba. Wa qala, sai ya ce kilakuma muhsin, dukan ku daidai ku karanta, kai haka na koya maka, kai ma na koya maka shi haka, la takhtalifu, kar ku dinga sabani tsakanin ku, fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa halaku, dan waɗanda su gabace ku sun sassaba ma junan su ne sai suka halaka. Rawahu Muslim. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala shine ya rawaito wannan hadisin. Kaga kenan, wannan na nuna mana ba za mu yi jayayya game da Qur'ani ba bayan ruwayoyin da kirawoyin sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga kenan wannan zai nuna mana ishara zuwa ga batan aqidar ƴan Qur'ani zalla. Kaga idan mutum ya ce ma shi ɗan Qur'ani zalla ne, to ya kamata ka tambaye shi ma tukunna, a Qur'anin ma da kace kai ɗan Qur'ani zalla ne ma tukunna, wai wace ruwaya ce asali ma ingantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Dan mafiya yawan su galdawa ne ko laye ne, mafiya yawan su warshi suke karantawa ko, to asalin larabci kuma asalin larabci, indai asalin larabci ne to ba za ka yi magana da warshi ba, haka ne ko ba ka ba? Kaga kenan dole indai ka karanta Qur'ani da warshi, to kana buƙatar sai ka kawo a ina ka karanto, a ina ka samu wannan ruwaya ta ina ta zo maka, dole ka koma salsala ne ta hanyar hadisi ya zo, indai Qur'ani ne to ya zo ne ta hanyar hadisi, dole kuma ka karɓa haka. Allah ka samu dace. Yace wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin, sannan kuma za mu shaida, muna masu shaidawa da yalda cewa alqur'ani maganan Allah ne ubangijin talikai. Nazala bihi ruhul amin, wanda mala'ika jibrilu ar-ruhul amin shine wanda ya saukar da alqur'anin ta hanyar umarnin ubangiji. Shi yasa a wata qira'an zaka ji ana cewa wa innahu latanzilu rabbil alamina nazala bihi ruhul amin, alqur'ani saukakken littafi ne daga wajen Allah ubangijin talikai wadda Allah ya sa mala'ika jibril ya sauko da shi, Allah ya aiko mala'ika jibril ya sauko da shi. fa'allamahu sayyidul mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallama da malaika jibrilu ya saukar da alqur'ani da izinin Allah da umarnin Allah sai ya karantar da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda shine shugaban manzannin Allah gaba daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk wani manzo da duk wani annabi mai daraja to darajarsa tana bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama na'am to sai mallan yake cewa wa huwa kalamullahi ta'ala shi alqur'ani littafin Allah ne ubangijin talikai maganan Allah ne ubangijin talikai la yusawihi shay'un min kalamil makhluqi babu wani abu cikin maganan wani halittun Allah da yake daidai da qur'ani dan duk wanda ba Allah ba bawon Allah ne shi haka ne ko baka ba to in dai qur'ani maganar Allah ne to kenan babu wata magana da za ta yi daidai da alqur'ani dan duk wanda ya kawo wata magana in dai ba ta Allah bace to maganar bawon Allah ne haka ba za ta yi daidai da qur'ani ba ba ta daidai da alqur'ani ba kaga wannan gaba ce mai girma da ya kamata mu tsaya mu yi martani sosai akan abinda ake yada ma mutane musamman abinda aka sake tada shi a kwanan nan wanda mun dauka mun huce shi a baya sai gashi an sake tada shi shine akan wai fifiko tsakanin alqur'ani da salatul fati wai fifiko tsakanin alqur'ani da salatul fati mutum yazo ya tsaya cikin al'ummar musulmai yana kwatanta qur'ani da salatul fati bayan ita kanta salatul fati din na farko ƙarya ce aka samu ta hanyar ƙarya qur'ani kuma gaskiya ne wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wannan na farko kenan na biyu ka kaddara ma cewa salatul fati din wahayi ce da alqur'ani da at-taura dukan su ba wahayin Allah bane to amma da alqur'ani da at-taura wanne ne a gaba alqur'ani kaga at-taura fa littafi ne wanda Allah ya saukar da shi zuwa ga manzansa Allah da hannunsa ya rubuta ma annabi Musa at-taura ya danka masa wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan li kulli shay'in fa khudha bi quwwa Allah da hannunsa ya rubuta masa at-taura ya bashi amma sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu da ya ga littafin at-taura ya tsinci littafin at-taura randa aka yakin Khaybara yana karantawa yana nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya rasulullah kaga wata aya ma a cikin littafin su tayi daidai da aya a cikin qur'ani manzo Allah ransa ya baci sayyidina Abubakar ya taba Umar yace kai daga kanka kana nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam abu ransa na baci kana ƙara nuna سيدنا عمر سيتي يا رسول الله آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا بان تنزع الديني با نا يد كيما زن الله دي نا يد الدين المسلم تشيني الديني نا إيمان دي الله مسئن أبنجي من قال الله صلى الله عليه وسلم سي يفساتا يتي ألم آتيكم بها بيضاء نقية بان زومك دوانا شريا فرا قلبا ليلو هاك نهارها كيما زن الله يتي والله لو كان موسى حيا ما وسيه إلا اتباعي inda annabi Musa na raye da ba abin da zai tseratar da shi in ba ya bi ni ba ma'ana in at-taura tana nan annabi Musa da aka ba mu at-taura yana nan aka turo annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani to at-taura validity ta yayi expire ya kare to ballantana kuma wani yazo kuma a zamanin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din a daidai lokacin da shari'ar annabi na alqur'anin take aiki kuma ya kawo wani abu wai ya wuce alqur'ani ya kawo wani abu wai ya ce wannan abun wai ya wuce qur'ani to da wasu idan an karanta sai su ce ko ƙarya ake yi ko babu shi a karance tun da wasu daga cikin su ma suna musu suna jayayya misali akwai shi wancan bagidajin wancan mai nahawul wadi wanda ake jika masa shamma ali wallatan yana sha shi a matsayin abin da ake jika ma mutane na ayoyin alkur'ani na rubutu su sha, to wai shi babansa tun wancan lokacin ma abin da yake jika musu shine na haulwa bi juzu'in farko, sai a rubuta sai a wanke sai a sha. To ai da kai da wanda ya sha Oxford dictionary duka ɗaya ne, da kai da wanda ya sha Oxford dictionary da wanda ya sha Brighter Grammar duka ɗaya ne. Wannan Brighter Grammar ba ana koya mana za ka yi magana da turanci bane. To haka wannan na haulwa bi yake, ba aya bace, ba qur'ani bane, ba hadisi bane, ka'idojin larabci ne, wannan ma kuma ka'idojin turanci ne. To me bambancin su? Daidai yake da a rubuta maka Brighter Grammar a wanke a ce dauka ka sha. Eh, saboda haka shine yake bugun kirji cewa wai duk maganar wai da ake cewa wai Shehu Tijjani wai a cikin Jawahirul Ma'ani ya ce Al-Qur'an Salatul Fati ta fi Qur'ani so 6000, wai babu wani ba wahabiyan da zai nuna maka wannan karatun a Jawahirul Ma'ani. Ya faɗi wannan, sannan da ya tsallaka Ghana, saboda ya san su ba su san shi ba, mu ko nan mun masa farin sani. Sai je can sai aka tambaye shi, Shehu Tijjani ya faɗa? Sai ya ce eh ya faɗa. Subhanallah, saboda rashin mutunci ma Allah da rashin girmama Allah, wai sai ya ce wai ai in abin zai baka mamaki to bai kamata ka yi mamaki ba, wai saboda wai kar ka yi mamakin wai din salatin Shehu Tijjani ya fi Qur'anin Allah daraja, wai saboda in kana karanta Qur'ani to in ka karanta sunan ash-shaytanu ladan da zaka samu yafi ladan da zaka samu in ka karanta sunan Allahu. Subhanallah, wai mai dalilin shi? Wai saboda harufan da ke jikin sunan shaidan ya fi yawa akan harufan da ke jikin sunan Allah, saboda haka kowane harafi ɗaya lada 10. Kaga wanda ya karanta ash-shaytanu ya idu kumul faqara ya fi lada sama da wanda ya karanta Allahu rabbuna wa rabbukum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maganar da yake faɗi kenan, maganar da yake faɗi kenan. Kuma shi wannan wai shi a wajen sa shi ne kadai masoyin manzo Allah, duk Najeriya ba wanda yake son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya isa addinin Allah. Yanzu kenan fa, wai ma'ana shine rashin mutuncin sa da rashin kunyan sa da rashin darajar sa ya tashi daga kan malaman musulunci, ya tashi daga kan su Ibn Taymiyyah, ya tashi daga kan su Ibn al-Qayyim, ya wuce kan tabi'ai, ya wuce sabai, ya wuce manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam, har ya isa zuwa ga Allah. Rashin darajarsa da rashin tarbiyarsa hatta kai zuwa ga Allah, saboda haka hatta kai yana kokarin comparing sunan Allah da sunan shaidan. To wannan magana akan cewa sala wani salati yafi alqur'ani, na farko Allah yana cewa a cikin alqur'ani wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay, babu wanda yafi zalunci sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah, ko kuma ya ce an masa wahayi bayan kuma ƙarya yake ba a masa wahayin komai ba. Allah ya ce wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah, da kuma wanda ya ce zai saukar da kwatankwacin abin da Allah ya saukar. To kaga shi Shehu Tijjani da shi da malaminsa Muhammadul Bakari da suka tashi waɗannan abubuwa guda uku da Allah ya ambata, sai suka cika biyu daidai, na uku sai suka wuce inda Allah ya faɗa ma. Na farko dai iftara ala Allah kadhiban, sun yi ma Allah ƙarya. Na biyu aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay, sun ce an musu wahayi bayan ƙarya ne, ba musu wahayin komai ba. Din Muhammadul Bakari ya ce wahayin salatul fati aka masa, bayan kuma ƙarya ne. Na uku kuma wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah, to shine wannan su kuma sai suka wuce. Maimakon su ce salatul fati din ina daidai da Qur'ani, kaga sun saukar da irin abin da Allah ya saukar kenan, yanzu suka ce a'a salatul fati din ma ya wuce Qur'ani. In ka karanta salatul fati guda daya, to sai wanda ya saukin Qur'ani ya je ya dawo so 6000 kafin ku zama daidai da shi. Kan ya kamo ka, sai ka dauko daga bismillahir rahmanir rahim ka tafi alhamdulillahi rabbil alamin, ka rufe Baqara ka gama, Ali Imran ka gama, Nisa'i ka gama, Ma'ida, An'am, A'raf, Anfal, Tauba, duka sai ka jero, sai ka jero, sai ka zo Ikhlas, Falaqi, Nasi, ka yi daya, ka sake, ka sake, ka sake, sai ka yi so 6000 kafin ka yi darajar wanda ya karanta salatul fati sau daya. Kafin ka yi darajar wanda ya karanta salatul fati sau daya, sai su ce babu, mu kuma sai mu ce akwai. Wannan littafin Jawahirul Ma'ani ne. Ai mun san Jawahirul Ma'ani ko muna jin labarin shi? To wannan Jawahirul Ma'ani ne. Idan ka karanta Jawahirul Ma'ani mai haɗe da rimahu juz'in farko a shafi na 55, da ka ga tun daga shafi na 55 an fara bayani akan falalan shi Shehu Tijjani, da kuma ka matso har zuwa kan shafi na 57. To anan ne za ka gamu da falalan salatul fatih lima ughliqa, yadda aka faɗi yake cewa wa amma fadlu salatul fatih lima ughliqa ila akhirih, falalan salatul fatih lima ughliqa zuwa ƙarshe. Faqad sami'tu shaykhana radiyallahu anhu yaqul, mai litafin yace naji malaminmu Aliyu Harazimi Allah Shehu Tijjani Allah ya kare dagare shi yana cewa kuntu mushtaghilan bi dhikri salatil fatih lima ughliqa, na kasance na shagaltu da karanta salatil fatih lima ughliqa haina raja'tu min alhajj ila talmisan, lokacin da na dawo daga aikin haji zuwa garin Talmisan, lima ra'aytu min fadliha, saboda abinda na gani na falalan salatul fatih. Yace bayan na dawo daga aikin haji sai na rike salatul fatih ina ta karantawa. Falalan salatul fatih din kuma yace shine wa huwa annal marratal wahidata bi 600 alf salatin kama huwa fi wuldul juyu, shine falalan salatul fatih in kai salatul fatih guda daya to sai kai salati, duk wani salati sai kayi guda 600,000 kafin ka samu dalilin salatul fati. Kamar yadda yazo a cikin littafin Wuldul Juyub, wa fi wa qad zakara sahibul wuldi anna sahibaha sayyidi Muhammad al-Bakari, me Wuldul Juyub yace ya ambata cewa sahibaha mai salatul fati. To kaga asalin inda salatul fati ta fito kin, kaga shi kanshi Aliyu Harazimi ya ambata a Jawahirul Ma'ani cewa salatul fati ba wahayi bane. Waye sahibin salatul fati? Muhammad al-Bakari. Waye kawo ta? Muhammad al-Bakari. Waye kirkiro ta? Muhammad al-Bakari. Saboda haka ashe duk wanda yace maka wahayi ne ko manzon Allah ne ya faɗe ta, ƙarya yake. Waye kadaita shi? Mai Wuldul Juyub. A ina gashi a Jawahirul Ma'ani? Gashi a Jawahirul Ma'ani. Da kaga su kansu masu cewa manzon Allah ne ya kawo a cikin su, ashe ba su sani ba. Ba su karanta ba. To gashi a Jawahirul Ma'ani yace anna sahibaha, ma'abucinta wanda ya kawo ta kenan, wanda ya kirkiro ta, Muhammadu al-Bakari as-Siddiqi nazilu Misra, wanda yake zaune a ƙasar Misra. Wa kana Qutban radiyallahu anhu qala, Qutbi ne shi yake cewa inna man zakaraha marratan, duk wanda ya karanta salatul fati sau ɗaya a rayuwarsa, wa lam yadkhul al-janna, yaje lahira aka ce shiga wuta bai shiga aljanna ba, falyaqbid sahibaha indallah, to ya kamo mai salatul fati din a gaban Allah. Shi wa kenan? Shi Muhammad al-Bakari. Eh, shi ne founder na salatul fati din. To in ka je lahira aka ce ka shiga wuta, kuma ka san ka taba karanta salatul fati sau daya, to ka kamo shi a gaban Allah. Shi ne in ka karanta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil-haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadiri wa miqdari al-azim, in dai baka shiga aljanna ba to ka kamo shi sau daya. Kun ji dai yanzu ni dai na karanta, saboda haka kaga yanzu ina da guarantee in an je lahira in ban shiga aljanna ba zan kamo Muhammad al-Bakari, ba haka bane? Saboda haka yanzu duk abin da nayi, duk raddin da nayi, duk zabin da nayi, ku bar ni, ina da ticket yanzu kai tsaye, in naje aljanna wucewa zan yi kai tsaye, don yanzu kun ji na karanta ta. To ɗayan biyu ne, ko dai ku yarda ni ɗan aljanna ne, ko kuma ku yarda Muhammadu al-Bakari makaryaci ne. Yawwa, wanda ni kuma na haɗa duka biyu, insha Allah ɗan aljanna ne ni, sannan Muhammadu al-Bakari makaryaci ne. Baki ya ce wa baqiyat nadhkuruha ila an rahiltu min Talmisan ila Abi Sam'un, yace salatul fati mun zauna muna ambatanta ita muke karantawa har san da na koma zuwa ƙasar Talmisan. Falamma ra'aytu salata fiha almarrata alwahidata bi 70,000 khatmatin min dalailil khairati, yace da na gamu da wani salati wanda shi kuma matsayinsa in ka karanta sau daya to zaka samu ladan wato ka sauke da la'ilul khairati sau 70,000 eh taraktul fatiha lima ugulika to sai na bar salatul fatiha lima ugulika saboda na samu salatin da yafi ta falala washtagaltu biha na shagaltu da sauran da wancan salatin wahiya salatin kuma shine allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatika wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum lima ra'aitu fiha min kathratil fadli saboda falalan da na gani tana da shi yace thumma amarani bil ruju'i sallallahu alaihi wasallama ila salatil fatiha lima ugulika yace wai sai na gamu da manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai yace mun ka koma ka ci gaba da salatul fatiha lima ugulika ka koma ka ci gaba da salatul fatiha lima ugulika falamma amarani bil ruju'i ilaiha sa'altu sallallahu alaihi wasallam an fadliha lokacin da manzon allah ya bani labarin yace mun in koma in ci gaba da salatul fatiha sai nace masa me yasa me falalansa akhbarani awwalan bi anna al marratal wahidata minha ta'dilu min al qur'ani 6 marrat a karan farko yace sai manzo Allah ya ce min wanda ya karanta salatul fatiha sau daya to yana da ladan wanda ya sauke qur'ani sau 6 kaga karan farko kenan thumma akhbarani thaniyan nabiyu kuma sai ya bani labari anna al marratal wahidata ta'dilu min kulli tasbihin wa qa'a fil kawn cewa duk wani tasbihin da akai a duniya to in ka tara su waje daya ka tsara salatul fatiha waje daya tana daidai da su wa min kulli zikrin haka kuma kowanne zikiri wa min kulli du'ain da kowace addu'a kabirin kabirin aw sagir babba ko karami wa min alqur'ani 6000 marra yana kuma daidai da karanta qur'ani sau 6000 kaga magana anan yana daidai da karanta qur'ani sau 6000 ma'ana in kai salatul fatiha sau daya to sai ka hada duk zikirorin duniyan nan kaf kayi su sannan kai saukan qur'ani sau 6000 sannan kuma sai ka zama daidai da wanda ya salatul fatiha sau daya saboda haka Allah da yace mana wa an atluwal qur'an to mu bar wa an atluwal qur'an mu koma wa an atlu salatul fatiha mu koma karanta salatul fatiha li'annahu min al-azkar saboda shi salatul fatiha wai na cikin zikirori kaga dai ga falalan da anan to kaga yanzu mu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a hadisi cewa bambancin da ke tsakanin maganan Allah da maganan wani kamar falalan da ke tsakanin Allah ne da wani mun gane ku saboda haka yanzu idan ka ce ga wani ya kirkiri wata magana salati da yake daidai da maganar Allah alqur'ani sau 6000 to daidai kake da kace darajar wani yafi darajar Allah sau 6000 ba mu fahimta ba idan ka fifita maganan wani akan ta Allah to kamar ka fifita wani ne akan Allah saboda haka in kace ga wata magana tana sama da maganan Allah to kamar ka ce ga wani ne yana sama da Allah don in an samu magana guda biyu maganganu guda biyu to kowa ya yadda cewa maganar wadda tafi daraja shine wanda yafi daraja wanda yafi daraja shine maganarsa tafi daraja saboda haka in kace ga wata magana nan ta ninka maganin Allah sau 6000 to kamar ka ce ni ga wani nan yana da daraja sama da darajar Allah ninki 6000 saboda haka mu a wajen mu ahlus sunna babu wani abin da yake daidai da Qur'ani sannan ma misali dan Allah ka dauka ma wai maganar da suka ce wai annabi ne ba ma Shehu Tijani ko Muhammadu Bakari wannan falalan yanzu dan Allah a ce ga wani salati wanda manzon Allah ya san darajarsa ya san falalansa cewa yana daidai da Qur'ani sau 6000 amma manzon Allah har ya gama rayuwarsa bai karanta ba na ɗaya kenan na biyu bai karantar da sahabbansa ba ya bar su suka yi tawalan saukan Qur'ani wani ya tashi cikin gari har kafafuwansa su kumbura wani a cikin su ya sauke Qur'ani a kwana biyu ko uku manzo Allah ya san ga wani abu in kai yafi Qur'ani sau 6000 kuma bai ba su bai bar su kai ta shan wahala suka yi ta wannan wahalar sannan har ya mutu sayyidina Abubakar yayi khalifanci na shekara 2 manzo Allah bai dawo ya bashi ba sayyidina Umar yayi shekara 10 manzo Allah bai dawo ya bashi ba sayyidina Umar sayyidina Uthman da Ali suka gama khalifancin su har suka mutu manzo Allah bai dawo ya basu ba sahabbai muhajirin suka mutu duk manzo Allah bai dawo ya basu ba su da suke su ga su ga kabarin manzo Allah din amma manzo Allah bai fito daga kabarin ya basu ba ansar suka mutu ashratul mubashiruna bil janna suka wuce ashabu badr suka wuce ashabu uhud suka wuce ashabul uquba suka wuce duk wani babaka na sahabbai duka suka mutu gaba daya har yanzu manzo Allah dai bai dawo ya basu kuma kuma suna rayuwa a Madina a inda kabarin san yake kuma bai dawo ya basu ya basu aka zo kan tabi'ai duk suka wuce aka zo sai da aka iso wani shekara 1150 kafin sai manzo Allah ya taso ya bashi dan Allah ka ga mun me matsayin waɗancan mutane a wajen manzo Allah basu kai ba matsayin su kenan basu kai ba basu kai ba kuma dama ba abun mamaki bane dan a jawabin ma'ani sun kawo falalan kishewu tijani falalan sa eh gashi nan ga karanta fasali na biyu daga fi fadli wuldihi وما أعد الله لتاليه وصفة المريد وأحاله وما يقطعه عن أستاذه daga ciki in karanto mana dan kadan sai mu ci kace mu yi addu'a yana cewa fa aqulu billahi tawfik wa bihi li'ana wa huwa al-hadi ila sawa'i at-tariq qala radiyallahu an yati akhbarani sayyidul wujudi yaqazata la manama shugaban halittu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai ya bashi labari a farke ba a bacci ba qala li yati anta min al-aminina kai kana cikin amintattu wa kullu man ra'aka min al-aminina duk wanda ya ganka shi ma ya aminta ya kubuta daga azaba duniya da lahira in mata alal imani in ya mutu akan imani kaga wanda ya mutu akan imani mun yadda kubutacce ne shi amma ba sharadin sai ya ganshi ba ƙarya yake ba sharadin sai ya ganshi ba wa kullu man ahsana ilayka bi khidmatin aw nahawi aw ghayriha duk wanda ya kyautata maka ta hanyar yi maka wata hidima ko wani abu makamancin haka wa kullu man at'amaka duk wanda ya ciyar da kai abinci to ya dakhulul jannata bila hisabin wala iqab ana zuwa lahira za su shiga aljanna ba hisabi ba ukuba saboda ya maka hidima ya ciyar da kai abinci thumma qala radiyallahu an sai shi wai shehu tijani sai ya ce falamma ra'aytu ma sadara li minhu min almahabba sallallahu alaihi wasallam yace wai lokacin da naga yadda annabi ya bayyana min kauna da soyayya wa sarraha li biha da abinda annabi ya nuna min na kauna da soyayya tazakkaltul ahbab sai na tuno yan uwana masoyana wa man wasalani ihsanuhum to wadanda suka kyautata min kyautatawan su ta iso zuwa gare ni wa man ta'allaqa bi khidmatin da wadanda suka min hidima wa ana asma'u aktharuhum yaquluna li ina jin da yawan suna ce da ni nuhasibuka bayna yadayillah inda khalna an-nara wa anta tara za mu yi hisabi da kai a gaban Allah fa in ka bari muka shiga wuta kana gani muka shiga wuta eh alahira ne da yi wannan yace wai fa aqulu lahum sai in ce da su la aqdiru lakum ala shay'in to ai ba abin da zan iya muku amma yace falamma ra'ayna minhu sallallahu alaihi wasallam hadhihi almahabba lokacin da naga wannan kaunar da annabi ya nuna min sa'altuhu likulli man ahabbani wa lam yu'adini sai na roke shi nace ya rasulullah duk wanda ya kaunace ni bai kini ba ba'da ha bayan wannan wa likulli man ahsana li bi shay'in min mithqali dharratin duk wanda ya kyautata min da wani abu daidai da kwayar komayya fa akthar zuwa sama wa lam yu'adini ba'da ha bai yi gaba da ni ba bayan wannan wa akattu dhalika man at'amani ta'amahu na karfafa akan duk wanda ya ciyar da ni abinci قال رضي الله عنه سي شي شيو تجاني كده سي يتي كلهم يدخلون الجنه بغير حساب ولا عقاب يتي ديكانسو ذات شيغال الجنه با حسابي با عقوبه دو وند يتي يد شي ابينجي كو يمسا هيدما كو يسو شي با تاده دا ياكي شي با تو انا زوا لاهيرا كو ذا سو يتي الجنه ثم قال رضي الله عنه سنن سي يتي وسالته صلى الله عليه وسلم لكل من اخذ عني ذكرا nace ya manzon Allah duk wanda ya koyi wani zikiri a wajena an tughfara lahum jami'u dhunubihim a gafarta musu duka zunuban su wa ma taqaddama wa min hawa ma ta'akkar na baya da na gaba wanda suka yi da wanda za su yi duk a yafe musu وأن تؤدى عنهم تبعاتهم من خزائن فضل الله لا من حسناتهم
abun da ake bin su na bashi to ko sun mutu da bashin wani to a cika musu daga falalan Allah ba daga ayyukan alherin su ba
ma'ana shi shehu yanzu in yazo ya saci kudin ka a shago ko yazo ya dauki kayan ka a shago to Allah ne zai biya ka daga falalan sa amma ba daga ayyukan shehu ba eh kaga ba mamaki shi yasa aka ce shehu ya tashi bayyana yafi bayyana a shagunan mutane eh ba mamaki
Allah ke yi وأن يرفع الله عنهم محاسبته على كل شيء الله يافي مسو حسابي akan komai وأن يكونوا آمنين من عذاب الله su kubuta daga azabar Allah min al-maut ila dukhulil janna tun daga mutuwa har shiga aljanna وأن يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب في أول الزمرة الأولى
abugun farko tawagan farko za su shiga aljanna ba hisabi ba ukuba وأن يكونوا كلهم مائفي الليين في جوار النبي صلى الله عليه وسلم dukansu su kasance tare da ni a can aljanna madaukakiya mu yi makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi ya bashi ma shi ya ba mu kanshi aljanna yanzu shi yanzu ma nemo sahabban da za su shiga aljanna tare yake shi ya wuce fa qala li sallallahu alaihi wasallam yace sai manzon Allah yace da ni damantu lahum zaka zalika damantu lahum hadha kulluhu indai wannan ne to na basu damanatan la tanqati hatta tujawirani anta wa hum fi illiyin na lamunce musu lamunci wanda ba zai taba yankewa ba har sai mun gamu da kai da su a cikin aljanna illiyuna yace sun malam sai yace da ni sannan ka sani anni ba da ma katabtu hadha min sima'ihi wa imla'ihi alaina radiyallahu anhu min hifzihi wa lafzihi yace shi mai littafi yace bayan na rubuta duk wannan abin da naji daga shi malamin mu Shehu Tijjani da kuma abin da yake mana imla'i na haddansa da lafazin daidai ittala'atu ala ma ursimuhu min khatihi wa nasihi sai na koma ina lura ina kula da abin da nake rubutawa na rubutu da kuma nassinsa as'alu min fadl min Allah fadl sayyidina rasulillah ina roƙon Allah ya ba mu falalan shugaban mu annabi Muhammadu صلى الله عليه وسلم أن يضمن لي دخول الجنة بلا حساب ولا عقاب في أول الزمرة الأولى شقدني الجنة با حسابي با عقوبة أتشكم توقم فرقو أنا وكل أب وأم ولدوني دني دا إيائنا بابانا دا مامانا من أبوي إلى أول أب أو أم لي في الإسلام تندك كان إيائنا نزكا يفيني هرزوا كم فرقو أبانا كو أواتا أمسلنشي من جهة أبي ومن جهة أمي ta bangaren uwa da kuma bangaren uba wa jami'i ma walada abai wa ummahati da duk abinda iyaye na suka haifa duk ƴan uwa na gaba ɗayan su su ma sun shiga ciki min abawayya ila aljaddil hadi ashara tun daga kan iyaye na har zuwa kakana na 11 da su da duk ƴaƴan su da suka haifa gaba ɗaya na roƙa musu wannan falala yace wannan kuma amin kulli ma tanasala minhum min waqtihim ila an yamuta sayyiduna isa ibn maryama min jami'i dhukuri wal inath was sighari wal kibari wa kulli man ahsana ilayya bi ihsanin hissiyin aw ma'nawiyin aw mithqala dharra gashi nan zuwa karshe duka wai yana bayanin cewa annabi ya bashi falala ne cewa duk wanda ya so ka ko ya maka hidima ko ya ganka to kawai ka gaya masa kawai aljishirin sa shi dan aljanna kawai ka gaya masa an je lahira kawai shike nan kawai zai shigar da ku aljanna eh kaga lahira fa za a je ne eh ran da za a je lahira fa su kansu annabawan Allah ulul azmi minar rusuli idan an je an ce da Allah ku je ku nema mana ceto a wajen Allah kowa sai ya ce ina yau ta fi karfi na nafsi kowa zai ce ta kaina nake to shi kuma Shehu Tijjani yanzu tun anan duniya ya tsallake har ya fara ɗiba wanda za su tafi aljanna tare da shi saboda haka shi darajarsa a wajen Allah ya wuce annabi Ibrahim da annabi Musa da Isa shi ya wuce wannan to kaga ai ba da maka yi mamaki ba wanda aka ce maka ya kirkiro maganar da tafi ta Allah sau 6000 ka ai ba za ka yi mamaki ba eh mana zaka'insa da basiransa ya sa ya iya kirkiran maganar da tafi na Ubangiji har ninki 6000 la ilaha illallah laki ai Allah ya sauke kaga kenan mu yanzu ana nuna mana manzo Allah ya tafi ya bar mu da wahala kenan muna ta karanta Qur'ani
wato wannan matsalar da ake ciki
ai sune matsaloli wallahi
fulani da kaunawa da wannan da dan kasida da ba dai ba Allah ba manzo sai
gaskiya ne
ko su suna gadi
gaskiya ne
akwai matsala
kan wajibi ne wajibi ne wajibi ne ai shi yasa yake faɗa mana su ɗan ga kauyawa nan suna nan suna fama da matsalar shirkoki da bidiyoyi sun musu yawa amma yanzu kungiyar Izala tana nan tana rigima akan shugabanci ga asalin abin da aka fa kungiyar dan ita nan kawar da bidiya da tsaye da sunna ga shirkoki sun kewaye fulani da sauran mutane a kauyuka nan kuna cikin bulni kuna magana akan kuna rigima akan waiwaye shugaba har kuna kafulta wani saboda ya ce bai daidai shugabancin naka ba yanzu an sauka daga asali yadda ake yi an sauka daga asali yadda ake yi ko mu da muke babu da wayo mun taso mun san lokacin da duk bayan sati biyu ana wa'azin kasa a kungiyar Izala yanzu duka Izalan bangarori guda biyu sharaban da ka janyi wa'azin kasa yaushe ga asalin aikin da yake gaban mutane nan an zo yana nan waye ana ta rigima duk sati ana ta raddi da maltani da miyagun maganganu akan shugabanci ga mushrikai nan suna nan suna kewaye mutane a kauyuka ana nan ana ta rigima wani yana nan yana kaga ga asalin kafiri a jeji baka je ka musulunta da shi ba sai wannan da yake musuluncin dan bai daidai naka shugabancin ba ka dai ake kafir da shi daga musulunci aba jama'a wannan shiga kauyukan shine babban abin da yake gaban mu yanzu ai shine babban abin da yake gaban mu akwai matsala sosai mu kaga nan mu cikin birni Allah ya yalwata ilimi a cikin mu ilimi ya yawaita ai yasa shi kan shi wancan ba gidajin da yiga wannan shirmen ba za ta haru ba a Najeriya sai tsallaka Ghana ai saboda akwai karancin karantarwa da karancin ilimi a can akwai karancin ilimi a can yasa Allah ya saka ma Dr. Jamil Waziri da Malam Baffa Hoturu Allah ya saka musu da alheri bayan ya tafi can ya je ya kulla abin da ya kulla da ya dawo sai suka bi suka warware abin da ya kulla a can ai na san Dr. Jamil sai da ya kusan kwana biyu ko uku yana daura wuni guda akan illolin aqidun sufanci Allah ya saka musu da alheri eh Baffa Hoturu Allah ya saka mai da alheri yasa wani ga wasu wai masu kiran kansu ahlus sunna saboda hauka da shirme da rashin hankali wai suna su kawai wai din dama yana da mummunan fahimta tsakanin sa da Malam Baffa Hoturu ko Malam Jamil Waziri to sai yake su kan shi ma wannan aikin da yi saboda rashin hankali har wani yana posting wai cewa wai daga gani wai dama wai Jamil Waziri wai ba dan Allah ya tafi gane wai ya je baza capacity ne wai ya je baza capacity ne me yasa ahlus sunna wai ba za mu dauki usulubin dawa daga Qur'ani bane ba mu ga annabi Haruna bane dan uwan annabi Musa lokacin da annabi Musa ya je ya dawo daga ganawa da Ubangiji ya samu mutane sun koma bautan dan maraki ya kama kan dan uwansa yana ja a fusace annabi Haruna yace ya hakuri la tushmit bil a'da kai hakuri karka ba mu makiya daman da zasu mana dariya karka bude wa makiya kofa su mana dariya saboda haka yanzu mas'ala ce ta guda cikin gida kuke da sabani akan mas'ala ta ijtihadi yanzu kuma ana batun mas'ala ne na aqida to sai a aje wannan sabanin tunda an yi ittifaki akan aqida gaba daya sai a hadu a yaki shirka da bid'a mas'ala ta ijtihadi kuma dama sabai ma har suka mutu akwai matsalolin da suke sabani akai amma shin wannan din kawai kun saba da mutum akan wata matsala ta ijtihadi shikenan ya rushe duk wani alherin da zai kai a idonka shikenan har ka koma kana tuhumar zuciyar mutum cewa wai zaka iya rantsuwa da Allah ba dan Allah ya je ba to kai da kake da tsantsan ikhlasin kai kuma wace gudunmawa ka bayar kai me kai me kai 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 ba kai komai ba kana can gefe ba abinda kai ka tabuka domin martani akan wannan abin da aka kullawa mutane na shirkoki amma kuma wani yayi kai kana nan gebe wai kana sukan zawai ikhlasin sa me marabanka da munafukan da suka zauna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in mutun ya kawo sadaka dan kadan su ce wannan ba abin da Allah zai da kayan ka in mutun ya kawo da yawa su ce ba dan Allah yake ba shi kuma bai bada kadan din ba kuma bai bada da yawan ba eh Allah ya saukar da aya alladhina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqati walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum adhabun alim. Saboda haka mu kiyaye da Allah. Allah ya samu dace. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Amin.